ajiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 130 cikin sura mai albarka suratul an'am kuma zamu maimaita ita ayar kanta a yau domin dacewar ta da ayar da ta biyo bayan ta kafin haka akwai mai tambaya da yake cewa idan mutum ya kasance maganar matarsa tana da tasiri a kansa cikin duk abin da ta sa shi sai yayi ta yaya zai gane bambanci tsakanin sihiri ko tsafi da kuma soyayya zai gane hakan ne yayin da ya kasance abinda matarsa ta sa shi wanda yake yi din bai ci karo da abinda Allah yake so ba bai ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ba bai ci karo da lafiyayyen hankali ba idan matarka ta ce yi kaza saboda tsabagen soyayya sai kai kuma wannan abu ya dace da abinda Allah yake so ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake so kuma ya dace da abinda yake lafiyayyen hankali zai iya tunani akai duk masana ya kamata na zamaninka za su ga eh lalle hakan ya dace to wannan babu laifi amma yayin da matarka za ta saka kai abinda ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci karo da taran tunanin masu hankali to ku shaka babu wannan ba abu ne da ya dace ba idan har ka ci ganin har ka ci gaba da ganin cewa abinda ta sa kai din lalle shine yafi dacewa sama da abinda Allah ya ce sama da abinda manzon Allah ya ce sama da abinda masana ya kamata zamaninka suka gano masu tunani da hangen nesan zamaninka suka gano to lalle wannan ko dai kana cikin soyayya makauniyar soyayya ko kuma kana karkashin tasiri na sihiri Allah tsare mu yaya mutum zai iya samu kariya tsakaninsa da sharrin aljanu abinda zaka yi ka samu kariya tsakaninka daga sharrin aljanu shine yawaita isti'aza yawaita isti'aza yawaita zikirai waɗanda suka tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda manzon Allah ya nuna idan mutum yayi yana samun kariya kaɗan daga cikin su lokacin da mutum zai kwanta barci ya tabbatar ya kwanta da alwala koda mace tana cikin janaba za ta yi wannan alwala koda mutum na cikin janaba koda mutum na cikin haila za ta yi wannan alwala don wannan alwala ba alwala ce ta yin sallah ba ta kwanciyar barci ce sannan sai mutum ya karanta qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ko wace da basmala da bismillah kafa uku uku mutum na karantawa yana kara bakinsa kusa da tafikan hannunsa ta yadda yawun da ke fita daga bakinsa yana sauka akan tafikan hannunsa idan mutum ya karanta sai ya shafe duk inda ya samu daman shafawa a jikinsa zai karanta wannan da kyakkyawan niyya wannan zai zame masa kariya sannan mutum ya karanta ayatul kursiyi ba tare da ya shafa a jikinsa ba sannan mutum ya ja amanar rasulu zuwa karshen fansuna alal qawmil kafirin ba tare da ya shafa a jikinsa ba duk wannan suna cikin kariya sannan mutum ya karanta allahumma kini azabaka yawma tabasu ibada sannan idan mutum yana da sarari ya karanta suratul mulk idan mutum ya iya ya karanta suratul zumar idan mutum ya iya ya karanta suratul sajada idan mutum ya iya ya karanta suratul isra'i ummuna aisha Allah shi kare da gare ta tace da wuya dare ya zo ya shude ba tare da annabi ya kulle daransa da karatun suratul zumari da suratul isra'i ba wani lokacin suratul isra'i da suratul sajada a cikin dare gaba daya sannan ya sunanta wa mutane karanta suratul mulk a takaice dai lazuntar zikirai da suka gangaro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'i da suka tabbata daga bakin da baya kariya wannan yana tabbatar wa dan adam kariya daga sharrin aljani daga sharrin masu sihiri da masu tsafi da masu rufa ido Allah kare mu daga sharrin su Allah kare mu daga masu tsafi me Allah ya ce game da wannan aya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على
Ubangiji Ta'ala ce ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taran aljanu da kuma mutane. Allah zai wannan kira ne ga mutane da aljanu a ranar tashin kiyama. Alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni basu zo ba daga cikin ku, basu zo ba suna isar muku da sakon Ubangiji ya kusuna alaikum ayati, suna kissanta muku labarin da ke cikin ayoyi na, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna jan hankalinku da gargadinku game da gamuwarku a wannan yini na yau na ranar tashin kiyama. Sun tsoratar da ku game da azabar Allah, sun tsoratar da ku, sun firgitar da ku game da azabar wuta. Qalu, sai su ce shahidna ala anfusina, lallai mun ba da shaida akan kawo nan manzanni sun zo sun yi mana gargadi kuma mun ji. Ubangiji ya ce wa gharratumul hayatud dunya, amma rayuwar duniya ce ta rude su, ta mantar da su lahira, ta mantar da su Ubangiji, ta mantar da su hisabi da ke diddigar ayyuka. Wa shahidu ala anfusihim, suka ba da shaida akan karan kawunan su, annahum kanu kafirin, cewa lallai su sun kasance suna cikin kafirai. Abin nufi cewa gharratumul hayatud dunya, rayuwar duniya ce ta rude su, ba wai rayuwar ba, halin da ke cikin rayuwar, hali na wadata, hali na mulki, hali na mukami, hali na ƴaƴa da mata, hali na kyau na daddaɗan yanayi na wurin da suke zaune, hali na amfanin gona da Ubangiji Ta'ala ya wadata su da shi, daddaɗan yanayi na inda suke zaune, wannan shine ya ruɗe su, wannan shine ya yaudare su. Sai suka ɗauka cewa kamar ba za su mutu ba, ko suka ɗauka cewa abinda suke ciki dawwama za su yi, sai wannan ya mantar da su lahira, shine gharratumul hayatud dunya. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, suka ba da shaida akan karan kawunan su cewa lalle su din wato ainihin kafirai ne. Dan dan adam ba zai shiga wuta ba sai yana mai ba da shaida akan cancanta su shiga wuta. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira, dan adam zai zama mai ba da shaida akan karan kansa koda ya bayar da uzuri, karshe dai uzurin ba zai zama karbabbe ba, domin uzurin da zai bayar da baki na bayar da kariya game da kansa, na kokarin kare kansa game da kowace matsaya mara kyau da ya samu kansa a ciki, game da kowane hali mummuna da ya samu kansa a ciki, game da kokarin boye munin maganarsa da munin aikinsa a duniya, karshe sai sasannin jikinsa su ba da shaida akan mummunan aikin da ya yi da mummunar maganar da ya yi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kaga al-insanu ala nafsihi basira, din kenan gaban jikinsa gaba ɗaya sai su ba da shaida kan abin da ya riga ya yi. Sai Allah ya ce mi, zalika abinda aka ambata a baya, allam yakun rabbuka muhlikal qura, dan cewa Ubangiji da dai bai taba kasancewa mai halakar da alqaryu ba, bi zulmin, saboda zalunci, wa ahluha ghafilun, alhalim ma'abuta cikin wannan alqaryu suna cikin gafala. Me wannan aya take nufi? Malamai suka ce daya daga cikin zantuka guda biyu, ko dai mu ce Ubangiji Ta'ala baya halakar da al'umma ta hanyar zalunci, ya kama masu da azaba bayan ba su yi laifi ba, Ubangiji baya zalunci. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, Ubangiji baya zalunci. Inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinan nasa anfusahum yuzlimun, ma'ana ba yanda za a yi Allah ya danki mutane da azaba, ko al'azabud dunyawi ko al'azabul ukhrawi, face sai mutane sun yi laifi. In Allah ya yi wa mutane azaba ta duniya, ya hada su da wahala, ya hada su da talauci, ya hada su da fatara, ya hada su da fari, ya hada su da musifu na rayuwar duniya, to wani laifi da suka yi ne sai suka cancanta yi musu wannan hukumar, ba haka kawai ya turo ta ba gare su. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir, duk wata musiba da za ku ga ta same ku a cikin rayuwa sakamakon abin da hannayenku suka gabatar ne, kuma ma yana yin afuwa da dama akan laifukanku. Inda a ce yana kama ku da dukkan laifin da kuka yi, da ba wanda zai ragowa a ban kasa. Walau ya'khudhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ما نادى الله انا كاما متاني ده ظالمين سو da Allah yana kama mutane da abin da suke tsawurin sa abin da suke aikata shi na mugunyar aiki da ba wanda zai rage a bangasa amma Allah yana yi wa mutane jinkiri a sakamakon jinkiri sai wane ya tuba sai wance ta tuba sai su wane da wane sai wa kansu qiyamul layli su shafa wa goshin su ruwan alwala su tuba tun kafin lokaci ya kure sakamakon tuban nan sakamakon jinkirin nan kai sai mutane su tuba a sakamakon tuba kuma sai Allah ya yafe wa mutane abinda dai aya take nufi a wata fassara daga cikin fassarori Allah baya kama mutane ta hanyar zalunci duk abinda kaga Allah ya yawa mutane to su suka yi laifi sai yasa sai musu kaza Allah baya wa mutane ukuba ko ukubar duniya ko ukubar lahira sai sakamakon laifin da suke wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu suka ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin da dai ubangiji ta'ala baya halakar da mutanen wata alƙarya bi zulmin a sakamakon wani zalunci da suka yi a sakamakon kafircin da suka yi a sakamakon shirka da suka yi wa ahluha ghafilun alhalin ma'abuta alƙarya suna gafale ba a turo da manzo ba ba a saukar da littafi ba ba daga yin shirka Allah ke saukar da azaba ba sai an turo da manzo an saukar da littafi mutane sun kafircewa manzon sun kibin koyarwar littafin sannan sai azaba ta zo ba daga farar da zalunci ba ba daga farar da aikin sabo ne Allah ke kama mutane da laifi ba a'a sai bayan an yi wa'azi mutun ya kiji an fadakar an yi gargadi an ja kunnan mutun amma mutun ya kiji to sannan sai azaba ta biyo baya wannan shine abinda fassara ta biyu take nufi a nan gure idan mun dauki farko fassarar farko sai zanto kalmar zulm wannan zalunci menene fa'ilin zalunci din sai zanto ya'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin ya'ni la yuhlikal qura wa huwa zalimun laha baya halakar da alqarya yana mai zaluntarta idan ko mun dauki fassara ta biyu sai zanto fa'ilul zulmi sune ahlul qura din Allah baya halakar da alqarya daga yin zaluncin su a'a sai bayan ya saukar da littafi sai bayan ya turo da manzo sai in mutane sun ki bin abinda manzo yace sun ki bin koyarwar littafin ne sannan sai azaba ta kama su dan haka Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga sai yace min ba'di ma tabayyana lahu al-huda saba manzon Allah baya zama laifi sai in ya zanto min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana ga mutum ta iyawa wani ya saba sunnar manzon Allah amma ya jahilci cewa sunna ce bai san sunna bace ya saba mata to wannan baya da laifi amma ya san sunna ce an jawo hadisi cikin Bukhari daga Abu Huraira an jawo hadisi cikin Muslim daga Abdullah ibn Umar an jawo hadisi cikin Sunan Nasa'i daga Abu Sa'id al-Khudri an jawo hadisi daga Ummu Aisha daga Nana Hafsa an ce manzon Allah ya ce duk da haka yake ji kaga tabayyana al-huda kida wannan ya saba manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi baya da cewa ranan tashin kiyama amma mutumin da bai ji hadisi ba bai ji aya ba ko ya ji ayar bai san fassarar ta ba ko ya san fassarar ta amma gurgurar fassara wani malamin sa na bid'a ya dora masa fassarar ba daidai ba bai samu malamin sunna da ya dora masa fassarar daidai ba kaga shi ma har yanzu shari'a bata bayyana gare shi ba kenan ina fata an fahimta zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun akan ce darajat ga abin da yake hawa wani saman wani akan ce darakat ga abin da yake wani kasan wani lafazin likullin ga kowanne ga kowa da kowa ga kowa cikin mummunai da kishiyoyin mummunai mummunai da wanda ba mummunai ba kowanne yana da mai darajat darajoji sai dai darajojin mummunai darajoji ne aliya wato darajoji wata saman wata darajojin kafirai darajoji ne safilatun wata kasan wata ko waɗanne suna da darajoji waɗannan darajoji na ni'ima wata saman wata Allah sa mu cikin su waɗannan darajoji na azaba wata kasan wata Allah tsare mu walikullin kowane ɗaya cikin mutane darajatun suna da darajoji da aka yi musu tanadi mimma amilu saboda ayyukansu idan aiki ne kyakkyawa sai daraja ta zama wata saman wata, idan aiki ne mummuna sai daraja ta zanto wata kasan wata. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, da dai ubangijinka bai gafala ba dangane da abinda mutane suke aikatawa. A wata qira'a, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, da dai ubangijinka baya gafala dangane da abinda ku mutane kuke aikatawa, da abinda kai a fili, da wanda kai a boye, da wanda kai cikin taro, da wanda kai kai kada a daki. Duk Ubangiji Ta'ala ya sani, ya yi kididdiga, mala'iku sun rubuce, za a yi maka, za a yi miki hisabi a kai ranar tashin kiyama. Sai Allah ce, ربك الغني ذو الرحمه سكتي لفظن وربك سونا ne wanda yake na zahiri da za a ce wa huwa al-ghani ma ya wadatar tunda a can an ce wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu da sai kuma a ce wa huwa al-ghani ذو الرحمه amma sai aka ce wa rabbuka al-ghani ذو الرحمه aka saki maimaita kalmar rububiyya dan kiran mutane zuwa ga yadda da Allah a matsayin sa na rabbu mai halitta wanda kuma yake kulawa da halitta din subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka, lalle ubangijinka al-ghaniyu shine mawadaci, mawadaci wadatar da bata san talauci ba, mawadaci ta kowace irin fuska. Zur rahama ko ma'abucin rahama, anan gurin suka ce a iya cewa wa rabbuka al-ghaniyu ar-rahimu, domin yadda aka ce al-ghaniyu da kuma sai a ce me ar-rahimu, amma sai aka kauce daga lafazin ar-rahimu sai aka ce zur rahama, sai aka kawo lafazin zu wanda suna ne da ake yin idafansa zuwa ga al-ajnas, a ce zu malin, a ce zu quwwatin, inna allaha huwa ar-razzaq zul quwwati al-matin, sannan a ce zur rahama, a ce zu ilmin, wa innahu la zu ilmin lima allamna walakinna aktharun nas la ya'lamun. Menene hikimar kawo zur rahama a madadin ar-rahim bayan an kawo al-ganiyu? Suka ce lafazin al-ganiyu sifa ce wadda take ta'alluki da zatin Ubangiji, mawadaci ne wanda baya buƙatar komai a wurin kowa, saboda wadatarsa sai zanto yut'imu wala yut'am, saboda wadatarsa sai zanto yujiru wala yujaru alai, saboda wadatarsa sai zanto la ta'khuzuhu sinatun wala nawm subhanahu wa ta'ala. Yut'im shike ciyarwa, wala yut'am ba a ciyar da shi, baya buƙatan kowa, baya buƙatan komai a wurin kowa, shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi, shi ke bayar da kariya ga wanda aka so a cuta, amma ba a bayar da kariya ga wanda ya nufashe shi da azaba subhanahu wataala. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm, wato babu yanda za a yi gangidi ya kama shi ballantana barci subhanahu wataala, baya buƙatan sama ko ƙasa, sama da ƙasa ne ke da buƙatarsa. Inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa'a ala al ardi illa bi idni, yana rike da sama, yana rike da ƙasa, yana rike da saman ba dan ya rike ta ba da ta rufto ta fado kan mutane. Kaga cikakkiyar wadata kenan subhanahu wataala. Wato kenan al-ghaniyu wadata ce ta shi ta yadda baya buƙatar komai a wurin kowa. Amma zurrahama sifa ta rahama, wato sifa ce da ta fura ta yi wa zuwa ga waɗanda abin ya shafa, da haka yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in fa sa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yutuna zakka walladhina hum bi ayatina yu'minun. Kuma da haka mala'ikunsa suka ce da shi, rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Suka ce an ce zur rahma dan yafi ar-rahim cikakkiyar ma'ana, ba a cewa zo malin ga wanda dukiyar sa take kadanci sai in dukiyar tana da yawa sai a ce zo malin ba a cewa zo ilmin ga wanda ilimin sa yake dan kankani cikin tokali sai ga wanda ilimin sa ke da yawa sai a ce zo ilmin haka ba a cewa zo rahama sai ga wanda rahamar take mai yalwa in yar kankanuwar rahama ce ba za a ce zo rahama ba ina fata an fahimta dan haka da ya soye bi annabi aqub da ilmi sai ya ce wa innahu la zu ilmin lima allamnahu anan gurin ya kunshi yaban yaqub da ilmi da kuma yaban kansa shi Allah din da ilmi domin lokacin da ya ce annabi aqub na da ilmi da yawa to amma wannan ilmin nashi wa ya bashi shi Allah to wanda baya da shi zai bayar wato kenan la zu ilmi rahamasa saukar da ruwan sama da fitar da sirrai Allahu allazi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisfan fatara al-wadqa yakhruju min fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idha wa in kanu min qabl an yunzala alayhim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha in dhalika la yuhyi al-mawta وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ruwan sama sawaye ne da ni'imar ubangiji dan mu gane alamar ta saukar da littafi daga sama wato sawaye ne na rahmar ubangiji sai ya saukar da littafi sai ya turo da manzon Allah din kansa rahama ne zuwan sa rahama ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ina fata an fahimta wato kenan Allah ya zama zuwan rahama da haka yace wa rabbukal ganiyyu dhur rahma menene hikimar kawo wannan siffa guda biyu ga al-ghina ga kuma ar-rahma dan su zanto muqaddima na abin da zai zo gaba in yasha ayuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin in yasha inda Allah ya ga dama yuzhibukum da sai ya tafiyar da ku akan ce al-izhab ana nufin al-i'dam rasar da ku ya zanto babu kamar ba a taɓa yin ku ba a bankasa babu ku babu alamar babu ran ba gangan jiki babu ruhi ba komai azhabakum kenan wa inna ala zahabin bihi laqadirun wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halifantar da waɗansun ku ba ku ba baitin kokun tafi kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin kamar yadda dama ku ya halice ku ne daga zurriyar waɗansu mutanen da wanda suka shude baya a tarihi an rasar da waɗansu sannan aka kawo ku to aka iya tafiyar da ku sannan kuma aka kawo waɗansu to anan idan matambaye tambaye ka dan me bai tafiyar da mu ya kawo waɗansu ba sai ka ce saboda ya ce shi zur rahama ne wa rabbukal ganiyyu zur rahama ba ya da buƙatar tafiyar da mu me zai amfana da shi idan ya tafiyar da mu zan tafiyar da kai dan ni in mai gurbin ka zan maka juyin mulki dan ni in hau zan so ka tashi daga waje dan ni in zauna to kai idan ka tashi daga inda kake ko ka sauka daga karagar mulkin ka ko ka bar garin ku to Allah ya je mai wurin yayi mai da shi al-ganiyyu ne sannan idan ya tafiyar da kai ya daidai tar da kai ka zanto asaran ba'da khabar ko khabaran ba'da asar bayan wannan ya faru me zai amfani da shi ba zai maka wannan ba dan shi zur rahma ne wato kaga gabatar da rabbukal ganiyyu zur rahma na da alaka da in yasha ayuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'at lalle abinda ake muku alƙawarin sa zai zo kiyama za ta zo saiwa a gaban Allah za ta zo ke diddigar ayyuka za su zo littafin abinda ka samu da abinda ka kashe zai zo littafin abinda ka ci da abinda kai tufafi abinda kika daura da wanda kake kika yi kyauta da wanda kika yi biki da wanda kai kasaita da wanda kika yi kasaita wallahi tallahi zai zo innama tu'aduna la'at kullu ma huwa atin at duk abinda aka ce zai zo zai zo kuma antum bi mu'jizin da dai ku bai saku ku cewa Allah ba mutane kun yi kadan ku ce ku tsere ma ubangiji to idan kun ce za ku tsere ku je ina ku tafi sama ku tafi kasa ku tafi cikin teku to ku je ina babu inda dan adam zai je ku da haka kenan kuma antum bi mu'jizin kul ka ce da su ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan halin da kuke ciki inni amil ni ma zan yi aiki akan halin da nake ciki lafazin makana bitta a wata qira'a ala makanatikum ga wata kira'a makanatikum, duk inda zo cikin Qur'ani haka yake kira'a biyu. Imam Shu'ba shine Abubakar ibn Ayyash, rawi daga Asim ibn Abun Nujud, yakan ce ala makanatikum, amma sauran qurra ala makanatikum, akan ce al makana daidai ke da al makan, kamar da akan ce al maqama ana nufin al maqam, kamar da akan ce addara ana nufin addar, kamar da akan ce al ma'atu ana nufin al ma'u. Yanzu idan ka ce al ma'atu sai wani ya ce maka ai al ma'u ba a sa masa ta utanis, ya halatta ka ce al ma'atu, ya halatta ka ce al ma'u, ya halatta ka ce addaratu addaru, ya halatta ka ce al makanu al makanatu, al maqamu al maqamatu, duk a larabci ya halatta. Ina fata an fahimta. Ya qaumi malu ala makanatikum, ya ku mutanen naku yi aiki akan halin da kuke ciki. To kaga al makanatu ana nufin wuri, kamar yadda al makanu ana nufin wuri ko bigire. To amma akan ce wuri ana nufin halin da kake ciki yayin da kake wurin, sifar da kake ciki yayin da kake wurin. Ma'ana ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta shirka, tunda ita kuka amuntu da ita, kuka yadda da ita, kuke ganin daidai ce. Ku yi aiki a bisa ga sifar da kuke ciki ta zalunci, tunda ita kuka ga yadda cewa daidai ce. Inni amil, ni ma zan yi aiki akan sifar da nake ciki ta tauhidi, ta kadaita Allah, ta dayanta Allah. Ni da ku a gani, fasawfa ta'lamuna, da sanna za ku gane, man takuna lahu aqibatud dar, wane ne kyakkyawan karshe zai kasance a gare shi a nan gidan duniya. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, yadda lamari yake azzalimi ba za su rabota. Abin nufi masu shirka, masu hada Allah da wani, babu yadda za su rabota. Ba za su rabota ba a duniya, ba kuma za su rabota ba a gobe kiyama. Sai Allah ce وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. لفظ ذرأ ديديك دكتي خلق، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم بمعنى خلقكم، أكنتي النصيب أتكلم العربي أنا نفهم الحظ ربو كوكس، ديديك تي النصيب كوكس الحظ كوكس القسم كسو ربو. وجعلوا لله مما ذرأ، سنسن يا ما الله سبحانه وتعالى nasiban, wani kaso, mimma zara'a, cikin abinda ya halitta, min alharthi, na amfanin gona, wal an'ami, da kuma dabbobin gida. Sun ware wani rabo, sun ce wannan rabo ne na Allah. Faqalu, suka rinka cewa hadha lillahi, wannan kaso ne na Allah. Bi za'amihim, ariyawa irin tasu. Wa hadha li sharaka'ina, wannan kuma na abokanan tarayyanmu ne, na gumakanmu ne, na allolinmu ne, haka suka ce. Fama kana li shirakaihim, abinda suka ware na allolinsu, fala yasiru ila Allah, ba yanda za a yi ya isa zuwa ga rabon da suka ware suka ce na Allah ne. Wama kana lillahi, duk abinda ku suka ware suka ce na Allah ne, fa huwa yasiru ila shirakaihim, wannan kam ya iya gangarawa ya fada cikin kaso wanda yake na allolinsu. Ubangiji ce sa'a ma ya hukumun, ya munana irin wannan hukunci da suke da bakunansu. Wannan hikaito mana ake wani wautar tunani na mutanen jahiliya na larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan zuwansa, ta yadda suka ware wani nau'i na amfanin gona da wani nau'i na dabbobin gida, suka raba gida biyu. Sai su ware wani kaso su ce wannan na Allah ne, sai su ware wani kaso su ce wannan kuma na gumakanmu ne. Wato kenan a aqidarsu abinda suka ware suka ce wannan na Allah ne, to shine abinda za su rabawa talakawa, abinda za su rabawa mabukata. Duk abinda suka ware suka ce wannan na gumakansu ne, na allolinsu ne, to wannan za su ware shine su ajiye dan gumakansu.